sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da asubahi. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tasila ce tare da Salfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba 2 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya zirce wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata, inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata. Da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da kara karfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka, duk da kokarin da Amurka da kawayenta ke yi na ganin sun rage musu tasiri. Haka kuma za a ji cewa shugaban kasar Malawi ya sallama hafsan hafsoshin sojan kasar ya koma ya gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kora a watan Maris.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata kungiyar 'yan aware da suke kiran kansu Ambazonia da ke fafutukar kafa kasarsu a kudancin kasar Kamaru sun addabi garuruwan da ke kan iyaka a jihar Taraba. Ko me hukumomi ke yi don magance matsalar?
We have noted that. We are going to seek the assistance of the federal government to see how we can tackle that.
Dole a tashi tsaye game da batun shigowar 'yan aware na Ambazonia.
Muna kuma da rahoto akan wasu mata da yara 318 da rundunar sojin Najeriya ta 'yanto su daga hannun 'yan Darus Salam masu alaka da 'yan Boko Haram.
Za a je su tukuna, za a fara musu tambayoyi, a rubuta suna yi tukuna, kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito.
Sai kuma rahoto akan sako wani dan Najeriya da Saudiya ta tsare har tsawon shekaru 3.5 saboda zargin safarar mayagun kwayoyi. Sannan Murtala zai shigo da shirin sa na baki mai yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya zirce wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata, inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata dan sanda ya harbi bakar fata mai suna Jacob Blade har so 7 a bayansa, yayin da jami'an 'yan sandan ke kokarin kama shi. Dole ka yanke hukunci, dole ka zama mai karfin hali, dole ka zamto mai karfi, kuma dole ka yi shirin kawo mutane domin dakatar da tashin hankalin, a cewar shugaban na Amurka lokacin da yake musayar yawo da jami'an tsaro. Trump da abokin hamayyar shi na jam'iyyar Democrat Joe Biden suna bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wanda zai iya tabbatar da zaman lafiya a kasar, yayin da ya rage watanni 2 a gudanar da zaben shugaban kasa. Trump yana caccakan ya jam'iyyar Democrat da sakaci, yana mai cewa tilas ne mu ƙara ba jami'an tsaron mu goyen baya. Trump ya ce garin Kenosha masu zanga-zangar tayar da hankali sun ruguza ko lalata akalla wuraren kasuwanci 25, sun kone gine-ginen jama'a tare da jifan jami'an 'yan sanda da duwatsu, lamarin da 'yan sandan ba za su lamunta ba. To sai dai Trump bai gana da iyalan Blake a ziyarar da ya kai ba, amma ya yi tunanin da cewa ya yi magana da fastan iyalan. Da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da ƙara karfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka, duk da kokarin da Amurka da kawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri. Bayanan da ke cikin wani sabon rahoto da ofishin babban sifetin ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jiya Talata na zuwa ne yayin da aka tilasta ma rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sake salo ko kuma rage ayyukanta saboda annobar coronavirus na ratsa nahiyar. Maimakon a rage kungiyoyin 'yan ta'adda ƙarfi, rahoton ya gargaɗin yaduwar coronavirus na baiwa yawancinsu damar ƙara bunƙasa. Gargaɗi game da juriyar kungiyar Al-Qaida da kungiyoyin da ke alaƙa da ISIS a Afirka ba sabon abu ba ne. General Stephen Townsend, kwamandan rundunar Amurka a Afirka, ya gargaɗi 'yan majalisun Amurka 'yan watannin da suka gabata cewa ire-iren kungiyoyin suna himmatuwa kuma burinsu na ƙaruwa. Iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murnar ƙoƙarinsa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na 1994 a ƙasar, sun zargi hukumomi a jiya Talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci. Air Paul Rusesabagina, wanda aka kama a ƙasar Dubai ta rubuta a shafin kafar sada zumunta ta Facebook cewa an sace mahaifinta an kuma dauke shi zuwa Rwanda. Gwamnatin kasar dai bata ce komai ba nan da nan game da zargin iyalan da suka yi na cewa an sace Rosesa Bagina. Shi dai Rosesa Bagina dan kabilar Hutu ne, ya kuma karbi kyautattukan girmamawa na kare haƙƙin bil'adama ciki har da babban lambar yabo ta shugaban Amurka a shekarar 2005 kan baiwa ɗaruruwan 'yan kabilar Tusi mafaka a otal ɗinsa a shekarar 1994.
An jima kaɗan Sarfilu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran, sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wata kungiyar 'yan aware da ke kiran kansu a Abazonia da ke fafutukar kafa ƙasarsu a kudancin ƙasar Kamaru sun addabi garuruwa da ke kan iyaka a jihar Taraba. To waɗanne matakai hukumomin jihar ta Taraba ke ɗauka domin shawo kan matsalar? Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
Su dai waɗannan 'yan aware na Abazonia wanda akasarinsu ke kudancin ƙasar Kamaru na kofa fitakar kafa ƙasarsu ne batun da ya kai su fito na fito da kuma yakin sarika noki da mahukuntan ƙasar, wanda a wasu lokutan akan ma samu asarar rayuka, akan samu bullarsu a wasu yankuna na jihar Taraba da ke makwabtaka da ƙasar Kamaru. To sai dai kuma a wani mataki na ganin an sa ido game da kurarar waɗannan 'yan aware da kuma batutun tsaro, ya sa gwamnatin jihar Taraba kiran wani taron sirri na jami'an tsaro da sarakunan jihar, musamman sarakunan da suka fito daga yankunan da ke kan iyaka, taron da mataimakin gwamnan jihar Haruna Mano ya jagoranta.
The Amazonians, they are coming through the water, their boundary with Cameroon. We have noted that. And
dole a tashi tsaye game da batun shigowar 'yan aware na Amazonia. Suna shigowa ne da ruwa da kuma barauniyar hanya, don haka muke kira ga gwamnatin tarayya da ta ɗau mataki wajen jibge sojojin ruwa da sauran jami'an tsaro. Mataimakin gwamna ya ce baya ga batun 'yan awaren Amazonia, haka nan kuma taron ya taɓa batutuwan da suka shafi rikicin makiya da manoma da kuma batun sabbin masarautun da aka kirkiro.
Duk abin da za ka yi in mutane in ba yi maganar tsaro ba, ko kasuwanci ne ma yake yi, mun ba da tabbacin cewa kadan babu tsaro ba zai iya yi ba. In maganar gona ne, in babu tsaro ba za ka iya yi ba. Mu a gwamnatance za mu ci gaba da iya ƙoƙarinmu.
Don farko ma a jawabinsa, gwamnan jihar Taraba a Cedare Disan Isaku ya ce don ƙara inganta hakan tsaro, gwamnatin jihar za ta haɗa kai da sarakuna iyayen al'umma, musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke marawa shirin sintirin al'umma, wato community policing baya, inda gwamnan ya ce za su yi amfani da zaratan 'yan marshal domin kulliya ta biya kuɗin sabulu.
Marshal daidai ne da abin da ake cewa community policing. Ya kamata su wanda na tura a fili tare da police commissioner, ya kamata yanzu sun gama da recruitment. So su community policing, police day training su. So marshal namu dama can mun gama suna makan albashinmu. Su za mu tare da su. In mun samu waɗannan mutane biyun nan za su taimaka mana.
Kwa kwanaki sai da ko jami'an tsaro ma suka sami nasarar cafke wasu 'yan awarin na Ambazonia bisa zargin cewa sun shigo Najeriya ta yankin karamar hukumar Sadauna domin sayen makamai. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan majalisar dokokin jihar Taraba ne ya koba ne irin matakin da aka ɗauka a yankunan su na kan iyaka.
An kama wasu samari 'yan Ambazonia guda uku wanda suka zo Najeriya suka sayi makamai za su shigar da su Kamaru. Yanzu dai ana ta nan dai ana kaiwa da kawowa don a tabbatar an hana su.
Honorable Bashir Muhammad Bafe kenan dan majalisar dokokin jihar Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran.
Shugaban ƙasar Malawi Lazarus Chakwera ya sallami hafsan hafsoshin sojin ƙasar, ya kuma maye gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kura a watan Maris. A wani jawabi da ya kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar, shugaban Lazarus ya ce cire Janar Vincent Nundwe da aka yi baya bisa tsari. Yace duk da yake tsohon shugaban kasa haƙin dakarun kasar Malawi na wuyansa a matsayinsa na shugaban sojoji kuma yana da iko na duk wanda yake so a kowane mukami. Abu ne maras kyau a yi amfani da irin wannan iko ba tare da dalili ba. Saboda haka na dawo da General Nunde a matsayin shugaban dakarun Malawi. Tsohon shugaban kasar Malawi Peter Mutharika shine ya kori Nunde a watan Maris saboda ya bar sojoji sun kare masu zanga-zangar kin amincewa da zaben shekarar ta gabata. Daga bisani kotun tsarin mulki ta yi watsi da zaben ta kuma nemi a sake sabon zabe wanda Chakwera ya lashe a watan Yunin wannan shekarar. Chakwera ya ce shawarar da ya yanke ta sake dawowa da Nunde yayi ta ne domin dawo da adalci ga ayyukan dakarun tsaron kasar. Sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Mnuchin ya faɗi a yau Talata cewa ana buƙatar gagarumin tallafi karo na biyu domin magance matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haddasa duk da alamun farfaɗowa da aka fara ganin tattalin arzikin Amurka na yi. Wannan bayanin da Mnuchin ya yi na zuwa ne yayin da ake tattaunawa samar da tallafi ga Amurkawa karo na biyu wadda take gaba take baya a majalisa. Tun ƙarewar wa'adin bayo marasa aikin yi dala 600 a duk mako ga miliyoyin Amurka wanda suka rasa ayyukansu a ƙarshen watan Yuli. Yan jam'iyyar Democrat a majalisun Amurka sun miƙa shirin ci gaba da bada tallafin yayin da yan jam'iyyar Republican suka miƙa shirin da zai baiwa marasa aikin yin kashi 70 cikin 100 na kuɗaɗen da suka samu kafin su rasa ayyukansu.
A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa kan harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta tarwatsa 'yan ƙungiyar Darus Salam ta kuma ceto mata da yara kimanin 318 waɗanda ƙungiyar ta yi garkuwa da su. Aka kuma miƙa su ga gwamnatin Niger da ke arewacin ƙasar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken bayani.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta karɓi wasu mata da yara ƙanana har su 318 daga hannun rundunar sojin Najeriya da sojojin suka ci iyalai ne na 'yan ƙungiyar Boko Haram da aka tarwatsa sansaninsu da ake kira Darus Salam da ke can cikin yankin ƙaramar hukumar Toto ta jihar Nasarawan Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso da ya karɓi waɗannan mutane ya ce duk da yake su ma waɗannan mata abin tsoro ne matuƙa, amma a yanzu haka suna samun wata kulawa ta musamman a wani wuri da aka ajiye su a jihar Niger.
Za a ajiye su kuna za a fara musu tambayoyi a rubuta suna aiki tukuna kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito, sannan kowa sai a identify waye dangin su a wannan wuraren kanana hukumomi. To wannan yanzu shine za su yi yanzu haka.
A lokacin da na ziyarci wannan sansani da aka tara waɗannan mata da yara ƙananan a cikin wani yanayi na kulawar jami'an tsaro, ga abinda wasu daga cikin matan suka bayyana.
Sunana Rashida.
Rashida wa
Muhammad. Amma yaya sun zo da wannan kasuwan garba da
jiya? Kasuwan garba.
Eh,
yana kasuwan garba da yayin
ciki. Eh, sukan.
Amma shi mijin na shi yana kin tafi da nake da wasu abubuwa wanda yake kamar
ko makame da kasan mu. Muna zo zaman lafiya a Darus Salam har muka je wata lafiya kalam. Kasan mu baki muka daga Sangita. Saboda gaskiya ne. Su suka je mana suka gurbata mana.
Okay, su suka ja mu gurbata.
Yawwa.
Kun yi baki daga Sangita.
To a cikin mu duk wanda ya niyya zai fita daga garin za su kashe shi. To muna cikin tarar da din haka. To Allah ya kawo mana wannan.
Aisha
wa?
Aisha haba.
Kai daga wani gari kike ne?
Neja.
To a menene sunan shi mijin naki?
Abubakar.
Yana ina yanzu?
Ban san yanda yake yanzu. Da lokacin da jirgi ya je mu shikenan ne, ban san yanda yake yanzu.
Daga cikin wannan adadi na iyalai da gwamnatin jihar Niger ta karba dai 86 mata ne, yayin da 233 yara ne ƙanana kuma suna cikin wani yanayi na rashin lafiya da kuma karancin abinci. Inda yi ba a manta ba a baya ma gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ta taɓa tarwatsa irin wannan gari mai suna Darus Salam a yankin ƙaramar hukumar Makwa a shekara ta 2007. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida na Batsari, to Saudiya ta sako wani dan Nigeria da ta tsare shi na tsawon shekaru 3 da rabi bisa zargin safarar miyagun kwayoyi zuwa kasar. Al-Ramma Ibrahim Abubakar Ibrahim ya je Saudiya a shekara ta 2017 da niyyar umra, amma sai jami'ai suka gano miyagun kwayoyi a wata jaka da aka alakanta da shi. Sani Shu'aibu Malumfashi ya zanta da shi bayan ya iso jiharsa ta Zamfara.
Da marejanje ne Al-Ramma Ibrahim Abubakar Ibrahim ya isa fadar gwamnati kai tsaye kafin ya gana da iyalinsa. Cikin jawabinsa na amsar Al-Ramma, Gwamna Bello Muhammad Matawalle ya yi bayanin hanyoyin da aka bi don ceto mala.
A lokacin da nazo da na samu labari na ya tattaki zuwa Saudi Arabia, inda na gayyaci su hukuma ta embassy ta Nigeria suka same ni a Makka, da suka same ni na ce ina so in ga shi Hafiz. Suka ɗauko shi suka kawo man shi, na yi magana da shi, na fahimci yadda abin yake, suka faɗa min ƙa'idojin da zan bi idan ina so a sako shi. Nan ne suka ce sai an ɗauki lauya, wanda gwamnatin jiha ta ɗauki lauya, kuma aka ce sai na ga shugaban ƙasa. Ina dawowa na samu shugaban ƙasa, nima shi bayani, ya haɗa ni da minista mai kula da sha'anin ƙasashen waje.
To ko yaya malam ya ji a ƙoƙarin mahukuntan Najeriya game da sako shi da aka yi har yanzu ya sadu da iyalinsa?
Alhamdulillah, wannan wanda kowa ya sani ne shaida a irin namijin ƙoƙarin da mai daraja gwamna na Zamfara akan wannan al'amari nawa da faɗita shi da ya ta yi har ganin cewa na samu ƴanci kuma na dawo ga iyalina da ƴan uwana. To alhamdulillah, ya cancanci yabo, ya cancanci a yaba masa. Kada kahin wannan lokaci abubuwan ma nawa ba a san su ba sosai, amma zuwan sani abin nawa ya fitar da shi, kowa ya san shi, shugaban ƙasa ya sani, duk wanda ya kamata ya wani abu aka yi ya sani kuma aka yi.
Al'ummar jihar Zamfara dai irin su shugaban hukumar Hizba ta jihar Zamfara Dr. Atiku Balarabe Zawiya na ci gaba da bayyana murna game da sako malan da aka yi.
Ba mu da kalmomin da za mu faɗa wanda za su iya ba da haƙƙin godiya gare ka. Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi, haka kai muna da ka shigo babu tsaro, babu kwanciyar hankali, ba a kwana ido luruhe, amma ka zo ka lasta gobenciya sai ka mai da zaman lafiya da ikon Allah a cikin wannan jiha. Kuma ga duk da kujingwilan wasu, alhamdulillahi shi kuma Malam Ibrahim muna ta shi godiya Allah cewa wannan jarrabawa annabawa ma an masu irin ta.
Daga bisani, Gwamna Bello Matawallin Muradin ya naɗa Al-Ramma Ibrahim Abubakar a matsayin mai taimaka masa na musamman akan tajawidi. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Sanina da shirinsa na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata kungiyar fafutuka a Najeriya ta maka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gaban kotu. Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode ya ɗebo ta da zafi sakamakon taɓa wani ɗan jarida. Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar nan mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya wato SERAP ta gudanar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja bisa zargin kasawar da ya yi na bayyanawa 'yan ƙasar yadda aka yi da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 800 da gwamnati ta ce ta kwato daga waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasa tu'annati a ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da ta ce tana yi. Haka kuma ƙungiyar ta nemi shugaba Buhari da ko baya ga bayanin yadda aka yi da kuɗaɗen. Haka kuma ya bayyana sunayen mutanen da aka kama da kuma matakin da aka ɗauka na hukunta su. Abubakar Aliyu Umar, mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum da suka shafi demokradiyya da kyakkyawan shugabanci.
Wannan kungiya mai suna Serap abinda ta yi ta cincinci a jinjina mata iya jinjinawa, duk da yake ta yi wannan kara kusan alati to amma kuma bata alati ba, domin wajibi ne kamar yadda ta nemi shi shugaban kasa ya mutane bayani na kudaden da suka ce an karba. Waɗannan kudade ba ƙananan kudade bane, kudade ne mako dai har naira na gugan naira biliyan 800, har yau ba wanda ya san me ake da wannan kudi, ba wanda aka yi bayani ga yadda aka zartar da wannan kudi. Kudade ne wanda sun isa a yi ma mutane ayyuka daban-daban, abin da ya kama tun daga hanyoyi, asibiti, kiwon lafiya kenan, makarantu da tituna, to ba wanda ya san me ake da wannan kudi. Wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito ta yi mutane bayani, kuma a buga sunayen waɗannan mutane da aka kama da almandahalu, tunda ta ce tana yaki da almandahalu.
Masani harkokin shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya kalli al'amarin ta mahangar shari'a, duk da yake yana ganin za a iya samun cikas ko kuma kuskure a karar.
To farko dai ita wannan kungiya ta Serap idan aka lura da abubuwan da take yi, ba yau ta fara irin shigar da waɗannan irin kararraki ba. Kuma a demokradiyyar Najeriya da muke da su, muke la'akari da hurumin sashi na 36 da sashi na 45 da 46 na tsarin mulkin Najeriya, suna da wannan dama da za su iya su yi wannan abu. Kuma wani bangare da idan muka duba shi, wato bangaren garkuwa na shari'a wanda gwamna da mutumkin shi da kuma shugaban kasa da mutumkin shi suke da shi na matsayin kariya ko garkuwa a doka, to wannan yana nan. Idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati, to za su iya su yi nasara, to sun shigar da case against the state. Amma idan da sunan shi shugaban kasa ko Muhammadu Buhari ne, to wannan kuma ba za su yi nasara ba, haka tsarin yake. Sannan kuma koda ma sun shigar da shi, akwai wani koma da za a yi amfani da shi na shari'a, wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashi na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wanda ya ga dama, kuma hurumi doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba.
Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode na ci gaba da shan kakkausan suka akan cin zarafin wakilin jaridar Daily Trust Ayo Charles a lokacin wani taron manema labarai a birnin Calabar, jim kadan bayan ya kammala ziyarar dudduba ayyukan da gwamnatin jihar Cross River ta aiwatar, kamar yadda yake yi a 'yan kwanan nan a wasu jihohin. Dan jaridar dai ya tambayi tsohon ministan ne da ya yi bayanin mai daukar nauyin waɗannan ziyarce-ziyarcen da yake yi a jihohi, tambayar da ta tunzura shi har yayi ta jefa kalaman zagi da cin zarafi ga dan jaridar. Ga kaɗan daga cikin kalaman na Femi Fani Kayode a harshen Turanci.
What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? Bank, I will not take any questions from this man. Very stupid. I could see from your face before you got here how stupid you are. Don't ever talk to me like that.
Duk da yake dai Fani Kayode ya fito karara ya bada hakuri akan wannan al'amarin, kuma wasu rahotannin sun ce dan jaridar ma ya yafe masa. To amma wannan halayya ta janyo kakkausan suka daga manazarta da ma wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Comrade Musa Jika mamba ne a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty Support a Najeriya.
Mu muna kallon ba cin mutuncin dan jaridar Najeriya yayi ba, cin mutunci ne wanda ya shafi yan jaridu ma na duniya gabaki daya. Ba daidai bane abin da yayi a matsayinsa na wanda ya taba zama wakili na Najeriya, domin wanda yayi minista na harkokin jiragen sama bai kamata kalamai irin wannan yana fitowa daga bangaren shi ba, saboda ana kallon duk wanda aka bashi matsayi na minista ana mashi kallon wani mutum ne mai hankali kuma wanda kuma ya san abin da yake yi. Kuma in ka lura, ba yau aka soma cin mutuncin dan jarida ba, ya kamata a bullo da wani mataki wanda zai zamana an kare mutunci na yan jaridu na duniya baki ɗaya da ƙasanmu nan Najeriya, idan ka karkato kamar nan Afirka kenan. Domin duk wanda ka ji duniya ta san shi, sunan shi ya yi tambari a duniya, dan jarida shi ne ya yaɗa shi har ya kai ga wannan matsayin aka ma san shi.
Sunana da Dado Shu'aibu Dan Sudu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗakan mutane arewa tare da Dukar Juna. Ba abin mamaki ba ne abin da Femi Fani Kayode ya yi. dama aikinsa ne sun zarafi da wulakanta mutane da rahin darajar mutane. Kuma ya yi wani ɗan jarida haka ne saboda me? Saboda yana ya san jarida cewa ta fito daga arewa. Sai ni fani kai dai makiyi ne na mutanen arewa. Kuma dama al'adarsa kenan cin zarafi da musgunawa da cin mutuncin musamman mutanen arewa da raini da kallon hadarin kaji. Kuma ya nuna a fili rahin ɗa'arsa da rahin tunaninsa da rahin sanin ya kamata sa ya nuna yanzu a bayyane. Allah ya tona masa asiri.
Shi kuwa Dr. Elharun Muhammad malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta kwalejin fasaha da kere-kere ta Kaduna.
Irin waɗannan suratai da tsohon minista yake yi ba sababbi ba ne. Kowa ya san shi wajen zage-zage da faɗan magana yadda yake so, ba tare da ganin girman kowa ba, ba tare da ganin darajar wani ba. Ai, yaushe ya gama zagin addinai, yaushe ya gama zagin shugabanni. To dan yau ya dawo kan ɗan jarida, ai, wannan ma ba wani abu ba ne. Wasu taka suke cin abinci ta irin wannan banga-bangan da rashin kunya da rashin mutunci. Wasu suke cin abinci taka ake ba wasu mukamai, taka ake jin tsoron wasu, taka ake tursasa gwamnati ta yi abubuwan da zai zama fa'ida ga wasu jama'a, yan tsaro ko wasu kabilu ko wani yanki.
To kowane mataki babbar kungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta dauka akan lamarin. Shu'aibu Usman Liman shine sakataren kungiyar na kasa.
Na farko dai ina so a lura da cewa shi Fani Kaede tsohon minista ya nemi afuwa, ya yi nadama da wannan abun da ya faru. Mun kuma gaya wa 'yan kungiya cewa takunkumin da aka aza masa na cewa ƙaurace masa duk inda aka nemi 'yan jarida su zo su ɗauki rahoto a bashi. To amma bai nuna cewa za mu kyale wannan abun ya tafi haka ba. Za mu ci gaba da lura da kalamansa, za mu ci gaba da lura da duka yanda yake tafiyar da ayyukansa musamman a inda ya shafi 'yan jarida. A duk lokacin da muka tabbatar akwai barazana kuma irin wannan, to za mu ɗauki matakai yadda suka dace. Akan kuma yadda 'yan jarida ba su tsaya sun kare shi wannan ɗan Daily Trust ba kamar yadda ake zargi, to ba abin da zan iya cewa illa dai a kulle yomi kungiya idan ta yi bita wa 'yan jaridu mukan gaya musu cewa na ɗaya dai ya kamata su lura da yadda suke aiki. A koyaushe a yi aiki a cikin gaskiya, a yi aiki a cikin tsoron Allah, a yi abin ka'idodi na aikin jarida idan za a yi aiki. Kada su je su karɓi kuɗi a wajen wani ɗan siyasa ko wajen wani fitaccen ɗan ƙasa akan yana so a juya rahoto ko a rubuta labari ta yadda shi yake so.
Tambayar da 'yan ƙasar da dama suka yi ta yi shi ne, shin wace doka ce ma ta baiwa tsohon ministan damar gudanar da wannan rangadin na jihohi? Yana dudduba ayyukansu, yana kuma tara 'yan jarida, yana musu bayani. Shin a matsayin wa ma yake gudanar da wannan rangadin? Mun yi ta kokarin jin ta bakin shi kansa tsohon ministan Femi Fani Kayode ko wani makusancinsa domin jin amsar waɗannan tambayoyin da kuma ma dalilin da ya sa tambayar da ɗan jaridar ya yi ta tunzura shi. To amma hakan bai samu ba. To sai dai za mu ci gaba da bibiya domin jin ta bakin ɓangaren tsohon ministan. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Halima Abdulra'uf da Babangida Jibril. Cuba Hero Deodoni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zirci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata, inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata ɗan sanda ya harbi baƙar fata mai suna Jacob Blade har sau bakwai a bayansa, yayin da jami'an 'yan sandan ke ƙoƙarin kama shi. Da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da ƙara ƙarfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka, duk wani ƙoƙarin da Amurka da ƙawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri. Iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murnar ƙoƙarinsa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na 1994 a ƙasar, sun zargi hukumomi a jiya Talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu can anjima ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 agogon Ghana, za ku ji abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Radio Done da ya hada shirin kuma ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusule ce yake muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Ma'assalam.